shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara dan na san akwai abun mora
jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki musamman don warware matsalolin tsaro da suka addabe mu da samun fahimta tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jan ragamar shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattaro waɗanda ke aikin wanzar da zaman lafiya daga ƙungiyoyi daban-daban don tattaunawa kan ayyukan da suke yi na haɗa kan jama'a domin samun zaman lafiya. Tun bayan da Najeriya ta samu kanta tsundum a matsaloli na tsaro daban-daban da suka haɗa da fashi da makami, masu tada ƙayar baya, 'yan Boko Haramun, rikicin makiyaya da manoma, garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, rikicin ƙabilanci da na addini da ma dukkan wani nau'i na rashin zaman lafiya, ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da wasu a Najeriya suka rungumi ayyuka daban-daban don gano musabbabin rikice-rikicen da sanya dabarun fahimtar juna tsakanin jama'a da ba da shawara wari kan zaman lafiya. Cibiyar zaman lafiya ta ƙasar Amurka USIP ta yi shekaru da dama tana tallafawa musamman wa gwamnoni a Najeriya da hukumomin zaman lafiya a jihohi da dabarun janyo kowa da kowa don ba da gudumowar zaman lafiya. Cibiyar na kuma horar da masu ruwa da tsaki musamman gwamnati kan manufofi da tsare-tsare da za su kawo zaman lafiya mai ɗorewa. Farfesa Chris Kwaja shine darakta na cibiyar zaman lafiya ta ƙasar Amurka a Najeriya. Yace a cikin nazari da suka yi sun fahimci cewa sai bango ya tsage ne kadangare ke samun wurin shiga.
Duk garin da kaga ana samun tashin hankali, bango ne ya tsage. Idan kin ga cewa gari ya zama abace, to kadangaren nan ya samu shiga sosai domin wasu daga cikin wannan garin ko al'umman suna aiki tare da irin waɗannan mutanen yamba ta garin, ko kuma akwai wasu yan iska da suke nuna musu su ba da hanya ko kuma suna samun gudumawa daga gun waɗannan mutanen. So dole ne mu sa ido a tabbata cewa irin waɗannan mutanen wanda ana yi amfani da su a gyara kasa, za a same su a zauna da su a ba su irin goyon bayan da su ma suke nema. Wani lokaci wani ba shi da ma kudin da zai kira mutanen ya siya musu ruwa, pure water, ko dan goro da sweet, ba shi da shi. So idan ka zo ma da dan 20,000 sai kaga abunda 20,000 nan zai yi yafi wani abunda miliyan daya zai yi da gwamnati za ta yi. So ya kamata gwamnati ta duba irin wannan. Kuma to aikin da mu muke yi a USIP, irin wannan aikin muke yi, mu duba mutane haka mu yi aiki da su. Muna da yanzu a plateau muna da a kungiya da muke kira Network of Nigerian Facilitators, mutanen da suna zama a unguwa, an karbe su, ana girmama su, muna aiki da su. Amma wani gefen kuma shine jami'an tsaro, yamba ta garin nan, ko kidnappers ne ko masu fashi ta'ada ne, fashi da baka bacin duk suna nan. Jami'an tsaro, idan kun kama irin waɗannan, ya kamata al'umma su ji su gani cewa abunda ya kamata a yi a kotu a yi. Hukuncin nan abu ne wanda talaka baya so ya ji, yana so ya gani. Shi ake cewa gani ya kori ji. Idan ya gani, idan sun gani, to za su ba da gaskiya cewa gwamnati na kokari ta yi abunda ya kamata ta yi na tsaro.
Zaman lafiya da daɗi, sai da shi za na cimma burina.
Rikicin da ke tsakanin makiyaya da manoma ba kaɗai jihohin arewacin Najeriya ya shafa ba, har ma da kudanci. Malam Abdullahi Gambo aiki yake da ƙungiyar Pastoral Reserve wacce ke fahimtar da makiyaya da manoma matakan zaman lafiya.
A wannan aikin da muke kan wannan project ɗin mun kasu kamar kashi 4 ko 5 inci. To amma mu namu bangaren mun dauki bangaren manoma ne da makiyaya don samar da zaman lafiya tsakanin su na tattaunawa, bude wani fage na da su tattauna su fahimci juna domin ƴan uwan juna ne, ba wai ba yadda za a yi arba su duk yadda akai. So wannan shine bangaren da mu muka dauka.
muna ganin makiyaya da manoma kusan za a ce shekaru da dama suna faman fafatawa. An kasa gane me yake janyo wannan rikici, me kuka fahimta?
Fahimtar mu shine kamar yadda muke ga mutane tunda wuri. Tunda farin wannan kika girga yanzu zai ga kusan shekara 20 ko 21 ko da 2. Saboda haka akwai ƴaƴan da aka haifa shekara 10 kafin wannan lokacin, aka zo aka haife su cikin wannan lokaci, wato aka dinga tafiya da su kawai gaba ɗaya, kwakwalen su ba abin da aka sa sai rigima. So yanzu abun ya kai inda ya koma criminality ne yake jan abun nan din, amma jama'a sun kasa fahimtar wannan.
Wato ayyukan masu laifi,
ayyukan masu laifi su ne kawai suke duk lokacin da aka huta sai su taba wani wuri. In suka taba su kuma jama'a su fahimci haka, su rabe tsakanin mai rigima ma mai laifi. Mai laifi bai da kabila, bai da addini, sunan shi mai laifi. Saboda haka idan yayi laifi sai a dauki laifinsa sai a dora wa manomi, ko a dauki laifinsa sai a dora wa makiyayi, wanda yake abu biyun nan sana'a ne wanda ba za ka raba waɗanda suke amfana da shi. So wannan shine matsalar da muka gano.
To amma yaya manoma da makiyayan nan za su fahimci cewa masu laifin nan suna tsakanin mu ne, kuma mu fitar da su saboda a samu wannan zaman lafiya?
Wato akwai wanda suka fahimta da yawa a ciki, to amma kuma akwai waɗanda suke moruwa da abinda waɗannan din suke yi, saboda ba sa zuwa haka kawai su yi, bai zuwa sai yana da makamin da zai amfani da shi. Saboda haka akwai a cikin bangarorin biyu akwai masu amfana da wannan sun mai da shi sana'a. Saboda haka su ne in ba su aka samu aka tare ba, to kullun waɗannan masu aikata laifin suna samun wurin da za su je su samu abin da za su yi. In ba an tare wannan bane, to haka za su yi. Su kuma dole ne za su yi ta kokarin kare wannan, saboda ai wuri ne da suke amfanuwa su ba su samu abin da suka ci. So
batun makamai waɗanda muka ga ake ta amfani da su musamman a wannan mara da aka yi wannan tashin hankali, ta ina makaman nan suke fitowa, kuma ta ina ita hukuma kila ce ko gwamnati za ta tare shigowan waɗannan makamai?
To wannan tun daga farko bari mu koma baya. Ita gwamnati ne, in aka ce ba da laifi zan ce laifin su ne. Laifin me? Muna da custom, muna da immigration, muna da borders din mu da ya akai. Ya akai makaman suka shigo. Amma yanzu ne kuma za a ce za a tattara ya akai aka basu daga can suka shigo. Saboda haka ya zama abin nan mashigan mu da mafutan mu ya zama bai da tsaro mai kyau, wanda ta nan kamar yadda ake abin nan abin da ya faru a Libya da sauransu nan makama aka rika dauko. Saboda haka masu jinikin makamai su kuma ai hanya suka samu na cinikayya su suke shigar da shi, kuma kullun zaka ga abin karuwa yake, kuma su al'umma suna ganin kaman wani ado ne a ce ka mallaki wannan kuskuren da suke kila da za su duba ga jami'an tsaron mu. Duk wanda ya je aiki in ya koma office sai an kira shi ya dawo da abin da ya rike a karba a aji, me yasa ba bar shi da shi ba? Ashe akwai matsala kenan. Saboda haka koda bayan wannan abun kamar ragaya ne aka sai aka sa dutse a kai, zai dawo kanmu. Saboda haka mutane su fahimci wannan, makami ba zai taɓa warware matsalar mutane ba, magana ita ce za ta warware matsalar mutane.
Mr. Godwin Okoko ya yi shekaru da dama yana aiki a ƙungiyoyi daban-daban na zaman lafiya. Yace duk da shike masu iya magana na cewa zo mu zauna zo mu saba, amma al'umma na da damar zaman tattauna matsalolin su.
Gaskiya kam Allah ya ƙara hakuri ma duk wanda suka samu an yi rashi ta gefin su. Allah kuma ya ƙara mana zumunci na zaman tare a ta gefin kungiyar mu. Abin da muke yin zo shine muke zauna muna tattaunawa da manyan kabilu, manyan addinu da kuma mutane a ƙauyuka, community members muna dan zuma da su mu tattauna, domin gaskiya kam ba inda yake samu cigaban gari da karuwan gari in ba zaman lafiya ba. So muna kan tattauna muna kan magana, kuma domin wannan magana da muke da tattauna kuma a cikin ganewa ne, a cikin yadda ne, bare ki mun saki kawo su mun ganu yanzu ba tukun amma da idan Allah da ya mun samu fitanta kenan domin jama'a su yi da su hada kai.
To da yake kun dade kuna wannan aikin, amma me yasa har yanzu ba samu mafita ba? Har yanzu mutane ba su fahimci cewa ya kamata su zauna tare ba ne?
Kin san damu yanzu kamar wasu damu da muka same kanmu a ciki ba da rashin zaman tare ba ne. Aha, kaman aka ce aka kai ma ƙauyuka attack ana ƙone kuna na wannan, kuma ce ba sun suke abu na kin ga wannan da wannan thing that one of the damon da muke da shi that an rasa da separating wato criminality daga kuma rashin gane juna. A rikici kan mutane sukan samu wai in dai conflict ne ana inda yake zama da dan samun tashin hankali tsakanin jama'a, amma in dai kuma abin da zai sa shi bai da dadin ji ba kin gani, kuma shine a dauke makami a fara fada da juna kai. sai a zo na tuttuna mene wannan abin da ya jama na damuwar babbincin nan sai a duba kamar na ta plateau yanzu shekaru kusan 20 ana kan wannan irin wannan damuwar kun ga gaskiya ba dadi ba yayi kamata a ce yanzu haka duk kokari da gwamnati suka yi duk kokari da jama'a suka yi duk kokari da kungiyoyin zaman lafiya kungiyoyin kare gari suka yi duk yayi kamata a ce yanzu mutane dai sun samu skills sun samu capacity sai su zauna tare su duba mene damuwar mu duk muna zuwa cuci duk muna zuwa masallaci duk muna zuwa gidan addu'a ya kamata a ce mu duba mene yafi kyau mene da mene ya hada mu ai gaskiya abu da ya hada mu Allah daya yi mu duka so bambancin mu nan dole akwai ta amma bari mu duba wannan bambancin ba zai sa a ce mu rabawa ya kamata ka hada kanmu ne gabaki daya so yanzu dai kaman da muke saba cewa kullun hakuri muke ba ma jama'a kullun ku kanmu ma jama'a a hada kai
Shima Malam Sani Suleiman mukaddashin shugaban kungiya ta kasa da kasa dake aikin wanzar da zaman lafiya a Najeriya Mexico yace matsalolin tsaro da bambance-bambance sun janyo komo baya wa Najeriya
musamman mu a nan Najeriya muka kalli jihohi daban-daban wanda suke fama da tashi-tashin hankula da wannan bambance-bambance na addini da kabila wanda yakan shiga har gudanarwa na harkokin mulki gudanarwa na har ilimi da sauransu har ya kawo batu na dan kasa da bako ya haifar da koma baya ya ƙara rura wutar rikicin al'umma yadda har zaka ga rikici akan harkar tattalin arziki noma kiwo ya juye ya zama matsala na kabila harkar mulki siyasa a ce wannan kabilan shi kaza wannan kabilan shi kaza amma yankuna mai da hankali akan wane ne yake da kwarewa yun masu kyau da adalci wanda in ya samu mulki zai taimaki jaha ko zai taimaki kasa
masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai diga aya sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka sada ni da ku ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya
sai mun yarda za mu daidaita